الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مودا ساكي سادوا أديدي وانا لوكتين أجدا وانا تلبيجن مي البركة نسونا تي في دومين تي غبا دوانا شير مي البركة نا تربية الأولاد في الإسلام تربية ريارة المسلين تي وانا فيني درسي نا غومشا باكوي a cikin jerin karatutukan da muka gabatar a cikin wannan shirin mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka na tarbiyatul auladi fi do'il kitabi was sunna sai dai wannan littafin ga dukkan alamu ya zo karshe inda a yau za mu tashi inda malike ce wa fil khitam malike wa fil khitam a karshe as'alullaha an yusliha lana jami'an anniya ina roƙon Allah ya inganta muna gaba daya niyya wa zurriya da zurriya wa an yaghfir li walidina kuma ya gafarta ma iyayen mu wa an yuziyahum anna khairal jaza ya kuma saka musu da mafi alkhairin sakamako wa an yu'inana ala birrihima kuma akan ya taimaka muna ga biyayya gare su fi hayatihima da rayuwarsu wa ba'da mamatihima da kuma bayan mutuwarsu kinan biyayya ga iyaye tana kasancewa ne da suna raye da ba su raye kinan hatta ba su raye akwai biyayya da zaka musu biyayya da zaka ma'aifa ba su raye shine yin biyayya ga ƴan uwansu dangin su abokan su da wata zumunta wadda ba ya sadar da ita in ba tare da su ba ma'ana girmama iyaye bayan sun rasu shine ka girmama dukkanin waɗanda iyayen suke girmamawa da kuma yi musu addu'a wannan shine biyayya ga iyaye bayan sun mutu da cika alƙawarin da suka yi kamin sun mutu da abin da ya kama da haka wannan shine kenan bi'i ma iyaye biyayya bayan sun mutu yace kama as'aluhu subhanahu kamar yanda nake roƙon sa sarki ya tabbata a gare sa an yu'inana ya taimaka muna ala tarbiyati auladina akan tarbiyar ayyan mu al-kitabi was sunna akan al-qur'ani da sunna wa an yaj'alahum durriyatan salihah ya sanya su kasance zuriya ta gari wa qurrata aynin lana da kuma kwarjini idanu a gare mu fi hadhihi alhayat aw na rayuwar bi salahihim ta hanyar ingantuwar su shiriwar su wa amalan salihan ba'd almamat su kasance muna kuma aiki na gari bayan mutuwa domin su ƴaƴa idan ka tarbiyantar da su duk abin da suka yi na alkhairi to kana da kamashi a ciki domin dalilin kane suka yi wannan aikin shine ma'anan su kasance muna aiki na gari bayan mutu shi yasa tarbiyar ƴaƴa kamar sadaqatul jariya ce kanan kana tada ma kanka wata lada ce kamar kana tara ma kanka lada ce koda bayan ka mutu ladar tana zuwa a gare ka tana isko ka a cikin kabarin ka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad malaji allah ya salati da aminci akan annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam kina wanda littafi na tarbiyatul aulad ya zo karshe wanda kenan muke da suna zamu duba daga baya mu gani littafin da ya kamata mu sa daga cikin littafai na tarbiya domin ci gaba da wannan shirin kamar yadda kuka sani wannan shirin mun ce zai ci gaba da zo muku kuma a koda yaushe zamu rika dogara da wasu littafai na tarbiya don saboda abin da muke faɗi gaba ɗayan sa muna kira to sani daga mungunan malaman mu wanda suke masu zurhin lura da kuma sanin zamantakewa kenan kafin mu samu damar samun litahi takan iya mu samu su darussuka haka ko biyu ko uku game da shirin tarbiya wanda su zamu rika shiryo su ne wanda ni zan shiryo su daga wasu littafai daban-daban don gabatar da shi kenan a yau tsarabar da na zo mana da ita shine bayanu anwa'it tarbiya ko kuma jalalit tarbiya bayanin nau'ukan tarbiyya. Tarbiyya nau'i nau'i ce. Idan aka ce tarbiyya nau'i nau'i ce, ana nufin yaro yana da bangaruka daban-daban na rayuwa. Kowanne dan adam yana da bangaruka daban-daban na rayuwa. Kenan wannan shine abin da ake nufi da majalatut tarbiyya ko kuma anwa'ut tarbiyya. Idan muka dauki wannan kenan zamu iya cewa ita tarbiyya daga cikin nau'ukan ta shine akwai at-tarbiyya al-jasadiyya, tarbiyya ta jiki, ta gangar jiki, akwai at-tarbiyya ar-ruhiyya, tarbiyya ta ruhi, akwai at-tarbiyya al-ijtima'iyya, tarbiyya ta zamantakewa, ko ya ma yaro ya zai zamana da mutane, akwai tarbiyya al-iqtisadiyya, tarbiyya ta meke da suna kasuwanci, yanda yaro zai iya mu'amala da dukiya, akwai tarbiyya al-khulqiyya, ma'ana tarbiyya ta dabi'u, akwai tarbiyya al-thaqafiyya, tarbiyya ta meke da suna yanayi ko kuma zamani. Zamu dauki kowanne ɗaya daga cikin su ɗai bayan ɗai mu yi bayani insha Allah. Da farko zamu fara da at-tarbiyya al-ijtima'iyya, ma'ana tarbiyya ta zamantakewa. Malumai suke cewa al-insanu ka'inun ijtima'i, shi mutum dan jama'a ne, ma'ana ba ta yiwa mutum ya rayu shi kadai. Shi yasa aka ce mutum al-insan, domin yana daga cikin al-insan kaman daga al-uns, ma'ana shine kaman mutumin da ba ya zama shi kadai, dole yana bukatar wanda zai dibe masa kewa. To kenan me yake da suna mutum yana rayuwa ne da wasu jama'a tare da shi. Kina wannan jama'ar kuma ba zai taba jin dadin rayuwa tare da su ba sai in ya me, sai in ya san yanda zai zamana da su. Idan ya san yanda zai zamana da su, shi zai ji dadin rayuwar, kuma su ma yaran su ji dadin zama, su ji dadin zama da shi. Malamai suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci Hawwa alaiha salam, da Allah ya halicce ta, da lokacin da Allah ya halicci Annabi Adam ya sashi aljanna, sai Annabi Adam ya kasance a cikin kewa, ana ta babu wani irin shi wanda yake zama tare da shi. To a lokacin sai Allah ya halicci Hawwa ta kasance masa abokiyar ɗebewar kewa. Kenan Hausa yake cewa kowa an mutum mutane ashi. Dalilin wannan karin maganan Hausa suna cewa kowa an mutum mutane ashi, to sai aka samu wani mutum shi kuma yace shi bai yarda wannan karin maganan ba. Kace dan me yasa yace kowa an mutum uwaye ne ashi? Ce kowa an mutum sai yace uwaye ne ashi. To wata ran sai ya samu hatsarin mota, yayi accident, aka tattalo shi. Da lokacin ya accident kin hayyashi ta daga cikin hayyacinsa, aka tattalo shi aka kawo shi asibiti, ana kula da shi, ana kula da shi. Sai ya horhodo, yana horhodowa ya duba gabas, ya duba yamma, ya duba dama, ya duba hagun, bai ga iyayen shi ba, sai dai mutane ne akan shi, jama'a, dangi, abokan arziki a tare da shi. Ina iyaye ne? Babu iyaye kusa. A wannan lokacin da ya samu lahiya, daga baya iyaye suka zo, to a duki an ce mishi kowa an mutum sai ya ce mutane a shi, na yadda da abin da kuka faɗi. Da mai a lokacin da ya wannan accident kin, wannan hatsarin mota kin, da ba mutane a kusa, iyayena ba kodayaushe suke tare da ni ba, mutane ne ke a tare da ni kodayaushe, ba iyaye suke tare da ni a kodayaushe ba. A wannan lokacin iyayena ba za su iya kamin ɗauki ba, amma mutane sun kamin ɗauki. Kenan kun gani, mutumin jama'a ne, mutumin mutane ne. Da haka kenan yana da kyau a ce ka san inda ya dace a ce ka zama da wannan mutane. Kenan ɗiyanmu sai mun koya musu zamantakewa da mutane. To kun mutanen kala-kala ne, akwai iyaye, akwai makwabta, akwai dangi, akwai abokai da abin da ya kama da haka. To kowanne akwai abin da ya dace a ce ka yi mishi wanda zai taimakawa a wajen zamantakewar ku da gyaru. Za mu fara da na farko, shi ne me yake da suna al-iyaye. Kenan ta'alimu tifli ihtiramul walidaini wal birr lahumma. Na farko daga cikin tarbiyya ta ijtima'iyya, tarbiyya ta zamantakewa, shine koya ma yaro girmama iyayensa da kyautata musu. Iyaye su ne na farkon wa'anda kake zamantakewa da su, don haka su ne na farkon wanda ya kamata a ce ka koyi yanda ya kamata a ce ka zamana da su, ka kyautata musu. daga cikin abin da ya kamata ta hanyoyin da za a yi a koya ma yaro girmama iyaye shine at-tahadduthu ma'ahuma bi lutfin wa adami muqata'atihima. A koya ma yaro yin magana da iyaye sannu-sannu cikin girmamawa da kuma rishin katse su idan suna magana. Ana ubana magana ko yana maka fada kai tsaye kai ma ka sa baki kana magana. Daga cikin ladabi za a koya masa iyaye na magana shiru ake yi. Misali yaro uwar shi tana mishi fada shi ya sa baki kai uba kana zaune sai ka tsawace shi ka ci kai ana uwar kana magana kai kana magana kenan sai a koya mishi mi idan iyaye suna magana to ba a magana sai sun yi mi sai sun kare magana sannan kai sai kai magana. Wannan shine ladabi na farko. Na gaba shine alqiyam lahumu wa istiqbalihima bi ibtisama, shine tashi awa domin tarbiyyar iyayen uba ko uwa ta taho tana dauke da kaya sai a tarbiye ta a tashi a tarbiye ta a yi mata murmushi a dauko wannan kayan nata kana zamne ma'aifi ko ma'aifiya sun zo sai ka tashi ka ba su wuri. To haka za a koya ma yaro wannan ladabi. Na gaba shine tanfidhu kullu ma yatlubani bi sur'a, shine aiwatar da dukkanin abin da iyaye suke so da gaugawa. Koya ma yaro in uwarka ta je kai abu kaza da gaugawa ake so ka je kai, baba ya kira ka da gaugawa ya kamata duk abin da kake ka bar shi. Iyaye idan suka kira duk abin da ake bari ake koda ko ibada ne, koda ibada ne. Babban misali akan wannan shine kissa ta Juraij. Yana sallah ta nafila ma Aisha ta zo tana kiransa Juraij yace Allahumma ummi wa salati, Allah in ci gaba da sallah ko in karba. Sai ci gaba da sallah sai kyale ta an rayuwa ta tabace dillin hushin da ta yi ta mishi mummunan addu'an nan kuma ta kama shi. Sai na mace ko ibada kake idan ma'aifi kuma aifiya suka kira ka zaka mi zaka kace wannan ibadar matukar ba ta farilla bace, in ta farilla ce wannan kuma dole sai ka ida. Wannan shine kenan karba musu da gaugawa idan sun yi kira, yana daga cikin ladabi ga iyaye. Na gaba shine al-isti'zanu inda dukhuli alaihima, neman izini lokacin da zaka shiga a wajen su. Na gaba adamu laumihima idza fa'ala shay'an ghariban aw khata'an, rishin zargin su, nisantar zargin su idan suka yi wani abu wanda yake bako ko kuma wani kuskure. Sun iyayi sukan iya su kuskure, idan suka yi maka kuskure ba abikin suna ba an ce kuskuren da suka yi ba dama ce ta kai musu munan magana ko kuma ka bakanta musu ko kuma kai wani munan tasarrufi a gaban su, duka wannan hakuri ne zaka yi da su. Shi yasa wani ma'aifi ya doki kudin dansa sai dan ya kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga ma'aifin a zahiri kuskure ne ko, to kun ga dan yayi tasarrufi munaji har ya kai ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta wa maluka li abika, kai da kudin ka dunna ubanka ne, dunna ma'aifinka ne. An gane ko? To kun ga sai manzo Allah yana musu ya nuna ma diya ashe ko iyaye sun yi kuskure ba dama bace a gare ka taka mi taka aibanta su taka tashi kai musu munan magana da abin da ya kama da haka. Wannan shine kenan. Na gaba shine adamu maddil yadi ila ta'ami qablahuma, rishin sanya hannu a cikin abinci kamin su. Idan aka kawo abinci inta da iyayenka ne zaka ci, ka bari shi sun sa sannan ka ci sannan kai ma ka sa. Na gaba shine adamu littika'i wa wad'i rijlin ala rijlin amamahuma, yana daga cikin girmama iyaye nisantar dora kafa akan kafa a gaban su lokacin da kake ga zamne a gaban su ana hira, ka nisanci dora kafa guda akan kafa guda domin wannan alama ce ta girman kai, alama ce ta nuna isa. To kenan kana nuna isa a gaban su bayan su suka yi wanke maka kashi, bayan su suka yi maka wanka, bayan azindar su ke dauke da kai mai abu su gani ba naka, to girman kan me za ka yi a gaban su? Ko kuma suna zamne ana hira kana hira da su hira ta girma da arziki ka shingida hakan ga kadan karkata ka kwanta, don wannan duka yana daga cikin rishin ladabi. Na gaba shine adamu ijazihima athna an-naumi, akoya ma yaro ya nisanci takura ma iyayensa lokacin da suke a kwana. Lokacin da suke a kwana kada ya tada su in ba da izinin su ba, kada ya yi wani tasarrufi, wani daga murya wanda zai iya hana musu kwana, ko kuma sa volume na radio haka wanda zai iya hana musu kwana. na gaba shine addu'a wa talabul maghfirati lahumu fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Akuya ma yaro yima iyayensa addu'a a lokacin da suke raye da bayan sun mutu, don mafi girma amfani da zaka ma iyayenka musamman bayan sun mutu shine addu'a. Da tun anan duniya iyaye ku koya ma dan ku yi muku addu'a. Yaro yayi sallah, to kai daga sallah kai addu'a, ina yi sallah kai mini addu'a, kai ma babanka addu'a, mace ce kimma kai ma babanka addu'a, haka ne wallahi. Na kawo wannan sai na tuna da yake suna da ɗana Ahmad, da jijiyan ga an yi sallah ta magriba sai daga hannu, daga dan yaro wanda bai wuce shekara uku da wani abu ba, sai daga hannu yana addu'a yana addu'a yana addu'a, ko na kalle shi ne dariya sai ya sadda kai ya ci gaba da addu'a shi. Kai addu'a ka sani cikin addu'a, ina sa kai na sa ku a cikin addu'a, hada mamma akwai kanwashi hada ji yana sa a cikin addu'a, kun gani yaro tun yanzu ya taso da wannan, zai ci gaba da wannan muke suna da wannan ladabin na addu'a ga iyaye. Wannan shine kenan tun a yaro Hausa ke cewa icce tun yana dan karami ake dan kwasa shi, tun yana ya karami a koya mishi yin addu'a da yi ma iyayen shi addu'a. Na gaba shine ta'limu at-tifli silatar rahim, koya ma yaro sada zumunci. Wannan kuma za a koya mishi ne ta hanyar az-ziyaratul kathira, ta hanyar ziyaroyi a zan zuwa ziyarar dangi tare da yaro. Idan kana zuwa ziyara tare da danka kaman kana nuna mishi hanya ne, lokacin da babu ka, lokacin da ka kasa, shi zai dokan wurin ka. Kina amma yaro ba a nuna mishi ziyara ba, idan ya tashi bai zai ma san dangin nasa ba, ko zai ma kyamaci ma ziyarar. Misali wanda suke a birane, kuna da dangi a ƙauye, yana da kyau a ce lokacin vacancy, lokacin hutun yara ƴan boko, a je da su a gida, aje da su a kauye su sha wahalar nan ta kauye su ga dangin su. Lokacin da babu ka, lokacin da babu ki, yaran za su isu kai kansu, sun zamanto wata tsiya, sun zamanto wani abu, za su isu amfana ma wannan mutanen. Dole sai ana zuwa ziyara tare da yara, a sai ziyara tare da su, wannan zai sa su ma su koyi wannan, bayan girman su ma su yi haka nan. Kina ana koya ma yara sada zumunci ta hanyar ziyara a tsaye da su. Na gaba shine musa'adatuhum in ihtaju, a koya ma yara idan ɗan uwan su kai buƙatu wani abu su taimaka musu. Kanan ka dangin ka dan uwan ka ya nemi kaza ka taimaka mishi. Wannan shine kenan. Koya ma yaro taimaka ma ɗan uwan sa. Jaririya ce kanwashi tana kuka, sai a ce kai doki kanwarka, ka doki kanwarta ka rarrafa mata. An yi kufir babu wuta, kai doki mai laici ka helita ma kanwarka. Kun ga duka yaro zai tashi tun yana karami ya saba da mi. Ya saba da taimaka ma ɗan uwan shi. To haka zai girma, har ya girma yana wannan. Dukku yaron da ya tashi da ɗabi'a ta taimaka ma wasu, to zaka ga rayuwar shi tayi albarka. Domin Allah mai yake cewa, manzo Allah mai yake cewa, man kana fi auni akhihi kana Allahu fi auni. Duk wanda ya kasance a cikin taimakon ɗan uwan shi, to Allah zai shi ma zai taimaka mishi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Duk wanda yake biyan buƙatar wani, Allah zai taimaka, zai biya mishi buƙata. Wani malami yake waki yake cewa, wa khairun nasi ma bayna alwara rajulun taqdi ala yadihi linnasi hajatun la tamna anna yadal ma'rufi an ahadin ma dumta muqtadiran fas'adu taratu ushkur fada'ila sunna allahi ij'ilat ilayka lalaka linnasi hajatun. Yake cewa mafi alkhairin mutane shine wanda ta hanyar shi wasu mutane suke samun biyan bukata. Yace in dai kana daman ka taimaka ma wani, to kada ka karka ki taimaka masa. Yace domin akwai lokacin da kana son ka taimaka kuma ba za ka iya taimakawa ba. A duk lokacin da wani zo taimako a wajenka, ka gode ma Allah domin ba kai ka je nema ba, kai aka zo nema a wajenka. Wannan shine kenan. A koya ma yaro taimaka ma ƴan uwansa. Na gaba shine tahammuli azahum wa daf'il adha anhum. A koya ma yaro haƙuri idan mai yake da suna sun cuta masa. Yaro ne kanin shi ya mishi laihi, ya ta yi kwamsa mishi mara shi a ce ai haƙuri haƙuri, in kanan kya maka laihi kai haƙuri, ka gane ko? Amma kun ba wannan ana nuhin ba, in yaro a bar yaro ko da yaushe a yi ta cuta mishi ana ce mishi haƙuri, a koya mishi ya kare kanshi. Misali kanan shi ya ta yi mara shi sai riƙe mishi hannu, a gani ya kare kansa. To shi kuma haƙuri shi ne ya mara shi cikin bai sanin ba, sai a ce ai haƙuri kyale shi. Misali kenan shi ne wannan. A koya mishi ya kare cutarwa idan ta zo masa, da kuma haƙuri bayan cutarwar ta zo masa daga wa, daga ɗan uwansa, daga ƙanansa, ko wansa, ko abin da kama da haka. Na gaba shine musharakatuhum fil afrahi wal ahzan. A koya ma yaro idan dan uwansa ko ɗan uwansa suka shiga damuwa to shi ma ya kama musu a wajen shiga damuwar. ɗan uwan shi na cikin farin ciki shi ma ya yi farin ciki. Da me yana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi farin ciki? Ya ji daɗi, ya ga ka damu da abin da ya dame sa. Wannan shine kenan. Na gaba shine tahni'atuhum fil munasabat. Akoya ma yaro yi ma ɗan uwansa barka a wajen wasu munasabat. Me yake da suna? An samu karuwa ta aihuwa, yayi barka. Dan uwansa kaza ya ci jarabtawa kaza, yayi masa barka. Sallah ta zo, ayi barka. Sahiya ta waye, ayi barka da sahiya da abin da ya kamata haka. Duka wannan ta wannan hanyar za a yi koya ma yaro sa da zumunci. Na gaba shine ta'limu tifli ihtiramul jar. Koya ma yaro girmama makwabci. Koya ma yaro girmama makwabci. Girmama makwabci yana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka. Musa'adatihi in kana muhtajan, taimaka ma makwabci. Din makwabci yana da muhimmanci sosai. Akwai lokacin da makwabci ma zai yi muhimmanci ga dai ka hiyata dan uwanka. Akwai lokacin da matsala za ta taso maka, makwabcinka shine zai taimaka maka kamin wani naka ya kawo maka dauki. Makwabci yana da muhimmanci, sai manzo Allah ya muna wasiya akan kula da makwabtaka. Yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril bai gushe ba yana mini wasiya akan kula da makwabci har sai da nayi tsammanin zai gadar da shi. Ma'ana za a sa idan makwabci ya mutu, makwabci zai gadar makwabci. Dan saboda me? Dan saboda girman haƙƙin. A hadisi kan kat manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'zi suna fala yu'zi jarahu. Duk wanda ya kasance ya imani da Allah da an tashi alkiyama, kada ya cuta makwabcinsa. Shin cuta makwabci, rishin girman makwabci alama ce ta mi? Alama ce ta rishin imani da Allah tashi alkiyama. Domin yana daga cikin muhimmancin makwabcin uwa masu girma. Lokacin da ka mutu, yana daga cikin abin da zai tasiri akan ka shine shaidar da mutane za su yi maka. A wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, aka wuce da wata gawa, sai jama'a da suke tare da manzo Allah daga cikin makwabtansu suka yabe sa da alkhairi, kai wa na mutunan kirki ne kaza da kaza. Sai manzo Allah yake wajaba ta wajaba. Aka biya da wani, sai makwabta mutane dangi suka yi masa suka ta hadin aibin sa, kai wancin mutunan banza ne kaza da kaza, ai mun huta. Sai manzo Allah yake wajabat ta wajabta. Bayan manzo Allah yake suka ce ya manzo Allah, an wuce da wancan mun yabe sa, kace ta tabbata, wancan ma kace ta tabbata, me kake nihi? Sai ce hadha athnaytum bihi khairan fa wajabat lahu aljanna. Wannan kun yabe sa da alkhairi, sai aljanna ta tabbata a gare sa. Wa hadha athnaytum bihi sharran fa wajabat bihi an-nar. Wannan kuma kun yabe sa da sharri, sai wuta ta tabbata a kansa. Sai manzo Allah ya wata magana kushi, yace antum shuhada'ullahi fil ard. Ku ne masu shaidun Allah a ban kasa. Ashe me yake nunawa? Ashe yana daga cikin gatan da zaka yi ma kanka, ka kyautata zamantakewa da makwabtanka, dan koda bayan ka mutu su yi maka mi? Su yi maka shaida da alkhairi, su yabe ka da alkhairi, wanda wannan yabon yakan iya tasiri a gare ka ranar tashi alkiyama. Kina akuya ma yaro, domin zai koya ne tun kamin ya girma, nan gaba shi ma zai yi makwabta. Kina akuya mishi girman makwabta, taimaka ma makwabta. Adamu ilqa'il qadurati amam babi. Akuya ma yaro kada ya jiho kazamta a kohor makwabcinsa, ya kwaso shara ya zuba a bakin kohor makwabci, ko wata leda ya ce abu kaza, ya jiho a kohor makwabcinsa, ko kuma ya jiho ta taga. Misali tagar ku tana a cikin gidan wasu, kada ya rika jiho taga, ya rika jiho kazamta ta wannan tagar. Na gaba shine adamu is'ajihi bil la'ibi aw bi raf'i sautil mithya. Akuya ma yaro idan yana wata kwaramniya wadda takan iya takura makwabci, sai a hana sa, kai bari makwabta kaza suna yanzu haka suna kwana, kakkata da su, ya sa radio ya sa kara, sai a hana shi. Yana wata wasa ta ihu, sai a hana shi, dan kada ya takura ma mu, ya takura ma wancan makwabtan. Na gaba shine musharakatihi wal wuqufi ma'ahu fil afrahi wal ahzan. Shine musharaka, shine ma'anan taimaki kuniya. Ya idan wani abu makwabci yana wani abu na farin ciki, a taimaka masa a shiga a ciki. Yana cikin abu wani na bakin ciki, a kama masa a cikin wannan. Na gaba shine tahniyatu fil mawasim, shi ma makwabci a rika yi mishi barka idan wani abu alkhairi ya same sa, ko kuma barka ta munasaba ta sallah da abin da ya kamata. A takaice dai, koya ma yaro girmama makwabci dan in ya tashi ya girma ya makwabta shi ma ya girma masu domin wannan zai taimaka mishi a wajen mi a wajen zamantakewa da mutane na gaba shine ta'limu tifli ihtiramul muallim koya ma yaro girmama malami domin malami na ɗaya daga cikin abin da kowanne yaro yana rayuwa tare da shi yana daga cikin at-tarbiyyah al-ijtima'iyyah tarbiyya ta zamantakewa koya ma yaro girmama malami domin girmama malami yana da amfani hatta a wajen samun ilimin duk wanda bai girmama malamin da yake karatu a gare sa ba to ba zai taba samun ilimin mai amfani ba zai taba samun ilimin mai amfani ba wannan shine kenan malami yake cewa innal muallima wat-tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrima isbir lidaika in jafawta tabiba waqna bijahlika in jafawta muallima yace likita da malami in ba a girmama su to ba sa ma mutum abun kwarai misali likita kazo allura ya kamata ai maka ka gafada sai kai mishi rishin ladabi kai mishi rishin kumiya ina ji a wannan lokacin a cikin ijiya ma zai maka allurar magani wanda bai wuce jika biyu ne ake saida shi dan saboda rishin kumiya da kai ma sai rubuta maka magani da ake saida jika 20 kuma ka ji sai ka zo shi to shine wannan ka zamna da rashin lafiya ka in ka nisanci in ka girman malami in ka girman likita ka zamna da jahilcin ka in ka girman malami haka malami shi ma idan wannan shine ta wace hanyar za a koya ma yaro girman malami ta hanyar al-insatu ilayhi wa adam muqata'atihi a koya ma yaro idan yana gaban malami yin shiru da kuma rashin katse san yana cikin bayani kana gaban malami kai shiru koya mishi in kana gaban malam kai shiru kana gaban mai sai kai shiru kuma in yana magana ka katse sai in yayi shiru ko ya ce wake tambaya sannan sai kai magana adamu taqlidihi sukhriyatan minhu akoya ma yaro nisantar koyan malami ko izgili ga malami an gane ko domin mafi yawanci yara sun shahara da in ba yara wanda suke ladabi ba za ka gani ana koyan malami idan malami ingilisa yake yi to yaro wata ran zai iya ya shigo aji da ingilisa ko kuma yaro yana wata fadin malami na fadin wata kalima wanda ya saba fadin ta sai ka ga yaro ya tashi ma yana fadin wannan kalimar to kun gani kina akoya ma yaro nisantar yin izgili ga mi ga malamin da ke koya karatu a wajen sa na gaba adamu su'alihi bi ghadd at-ta'jiz wal ifham shine nisanci ya nisanci tambayar malami dan nuna kasawar sa san a cikin dalibai ma zaka samu akwai wanda suke haka masu kokari to wataran za su yi tambaya dan saboda su kure malami ko kuma kaga yaro yana maka tambaya kana bashi amsa amma kuma shi ma yana ƙara maka bayanin yanda amsar take ya nuna maka me nuna maka shi ma ya iya to duka wannan akuya ma yaro rishin yin wannan domin wannan yana daga cikin rishin ladabi ga malami na gaba shine as-sabru ala su'i khuluqihi haquli da wani muni da malam zai iya yi malam yakan iya baka kashi mushe kan iya baka kashi yakan iya wani kaza wanda zai bata maka da rai to sai an koya ma yaro dole sai kai hakuri sai ka taushe zuciyarka domin yaron da bai da hakuri yakan iya sama da malami an gane ko idan nace sama da malami shine yaro mai jin kanshi malami ya bige shi idan baya da ladabi yakan iya ya me yake da suna ya dauke sa ya kada ko kuma ya me yake da suna ya mare sa ko kuma ya dauke wani makami ya ji masa to kun ga wannan rishin hakuri ya sai akuya ma yaro tun yanzu ya hakuri tun yana karami ya hakuri da malami wanda shi za ko bayan ya girma yana iya hakuri da wasu malamai wanda suke sun girme mishi ko kuma ya girme musu na gaba shine alhirsu ala alijabati an asilatihi kenan kuma isti'zanihi ya koya ma yaro neman izinin malami lokacin da zai shiga malami na cikin karatu zaka shigo a wajen sa ka tsaya bakin koha a baka izini zaka huta malami na karatu ka tsaya ha ka nemi izinin sa kana so kai tambaya ka nemi izini ina da tambaya an baka izini sai kai zaka yi ma wani magana a cikin ajin sai ka tambayi malam ina so in yi ma wani magana sai a baka izini duk wani daga cikin hanyoyin da za a bi a koya ma yaro ladabi ga me yake suna ga malumai wannan shine kenan idan yan uwa masu girma iyaye ku za ku koya ma yaro girmama malaman da yake karatu a wajen su kullun zai tahiya nuna mishi a girmama malam in malam ya ce kai kaza kai kaza kai kai kaza sai malam ya ce kai kaza to wannan shi zai taimakawa amma wasu iyaye su ma suke sa yaran su make da suna su ma suke sa yaran su gi su raina malaman su kaga wai yaro ya dawo daga makaranta uwa na tambayar sa ba a bige ka ba in shin ba a bige ka ba in shin malam bai maka kaza malam bai hayare ka ba duka wannan shirme ne ko malami ya ba yaro kashi irin kashin da bai taka raya karya ba amma uwa ta kai takakka ko uba ya kai takakka ko ce za a kai malam ƙara ko mushe za a kai mushe ƙara dalilin ya bigi yaro ko wannan kun gani wasu iyaye suke taimaka ma ƴaƴan su a wajen lalacewa Allah ya kare mu na gaba shine ta'limu tifli huquqas sadiq koya ma yaro haƙoƙin aboki domin daga cikin mutanen da yaro yake zamantakewar su ne abokai idan sai an koya ma yaro abokanka akwai haƙoƙin da kake meke da suna suke da a gare ka game da su daga ciki yi musu sallama daga ciki ziyartar su idan ba su da lahiya karban gayyatar su idan suke atishiwa suka ce alhamdulillah ya ce musu yarhamukallah daga ciki kuma nisantar fada da su ko kuma gaba da su hiye da kwana uku wanda wannan za ga hatta ma manya akwai wanda suke wannan wai mutum yana gaba da mutum har ya wuce kwana uku hali kuma wannan ba dabi'a ta musulmi bace musu Allah ya hana haka musu Allah ce la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin baya halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa hiye da kwana uku faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar duk wanda ya kaurace ma dan uwansa yayi gaba da dan uwansa hiye da kwana uku ya mutu a wannan yanayin to zai shiga wuta kun ga wannan tun yaro tun yana karami a koya masa nisantar gaba domin so da yawan fada da gaba yaro yana tashi da shi tun yana dan karami to idan ba a taimaka masa ya zanto har girman sa ta ga mace ta yi aure tana gaba da mijinta wai sati guda wata guda tana gaba da mijinta a gida guda wai tana gaba da shi tun tana karama ta tashi da wannan ko kuma tana gaba da danta hatta ma wai da wai kaga wai uwa na gaba da danta wai watanni da watanni ba a magana subhanallah ko kuma da na gaba da uwar shi yaro ya taso don yana karami kenan dole sai an koya ma yaro wannan me yake da suna rishin wannan kin na gaba shine al'afu anhu idza asaa daga cikin haƙin aboki yi mishi afuwa idan ya munanta uwa na kuskure yayi kuskure ya nemi yafiya sai ka masa afuwa wannan shine kenan na gaba shine ta'limu tifl ihtiram al-kabir koya ma yaro girman manya kenan dattizawa wanda suka girme masa a shekaru ta wace hanya ta hanyar taimaka musu idan sun yi bukata ta wace hanya ta hanyar tashi ka ba su wuri koya ma yaro idan kaga babba yazo kana zaune babu wuri ka tashi ka ba shi wuri koya ma yaro idan kuna zaune a cikin mota babu wuri ga wani lattizo sai ka tashi ka ba shi wuri kaga lattizo ya dauko kaya wanda sun yi karin sa ka tashi ka dokan masa wanda a wannan zamanin wannan dabi'a tana kusa ta kasance shi bu fariga a lokacin da muka taso abinda muka sani shine zaka gani idan babba ya dawo daga anguwa ya dawo daga gari yana dauke da kaya yara gogori a dauki kayan na ake na babban na akai mishi a gidan shi tare da cewa ba baban su bane tare da cewa ba uwar su bace amma za su dauka su yi su kai mata a gida dan an koya musu in ku ga babba dauke da kaya sai ku kama mishi ku daukan mishi kayan kinan wannan shine kenan na gaba shine adamu dhahiki alaihi aw sukhriyati minhu akwai ya ma yaro rishin yi matsoho dariya da izili domin gun san tsoho mafi yawanci yana da wasu abubuwa wanda suke na ban dariya misali in ma ta hanyar magana in ma ta hanyar tahiya tashi to duka akuya ma yaro rishin yin dariya da izili ga tsohi na gaba shine adamul akli aw shurbi aw al mashi qablahu idan yana tare da manya aka kawo abinci ko abun sha to ya nisanci harace in ba wannan manyan suka harace ba sai manyan sun sa hannu sai manyan sun sa hannu sannan shi ma ya sa hannu wajen tahiyya kuma shi ma haka na tahiyya akuya ma yaro yana tahiyya tare da manya kada ya rika shiga gaban su ya zambare su su shiga gaba shi kuma yana baya in ma za a tai tare da ya kasance sun dan dara shi kadan kada dai shi ya shiga a gaban su to duka wannan ladabi ne wanda ya kamata a ce an koya ma yaro ko kuma ya ga wani lattizo hakan ga wanda bai iya tsallake hanya ya ja shi ya tsallakar da shi hanya duk yaron da ya tashi da wannan tsaggar rayuwar shi ta yi albarka kuma zai kasance abun soyuwa ga mutane suna son shi mutanen anguwa suna son zaman shi suna girmama shi kuma suna girmama iyayen dalilin yaron na gaba shine ta'limu tifli ar-rahma bis-saghir koya ma yaro tausayin yara kanana kina kun gani a can girmama manya anan kuma tausayin yara mai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana baya daga cikin mu musulmai wanda baya jin tausayin yara kanana baya girmama manya kinan yaro tun yana karami a koya mishi girmama yara wanda ba su kai shi tausayin yara wanda ba su kai shi ba ta wace hanya ta hanyar a hana mishi bugun yara kanana ta wace hanya ta hanyar a miki da suna a koya mishi in ya ga yaro karami ya mishi wasa in ya ga yaro karami yana da wani dan abu ya halawa ya bashi in ya ga yaro karami miki da suna yana cikin wata wahala ya taimaka mishi to duk wannan zai sa yaro ya tashi da tausayi na karshe daga cikin mutanen da kowanne mutum yake zamantakewa da su sune dabbobi su ma muna zamantakewa da su a rayuwar mu kinan da haka su ma suna da wasu haƙoƙi wanda ya kamata a ce muna ba su to yaro a koya mishi kula da wannan haƙoƙin na dabbobi daga ciki shine me yake da suna it'amuhum wa isqa'uhum a koya ma yaro in ya ga wata dabba yar karama hakan ga ya rika bata ruwa ko kuma ya rika bata abinci misali ba ɗan kananan dabbobin me yake da suna tsuntsaye zuba musu hatsi ko kuma zuba ɗan ruwa dan saboda wasu me yake da suna kananan kwari su zo su sha da abin da ya kama da haka da kuma koya ma yaro nisantar azabtar da dabbobi domin mafiyanci yaro in ya taso yana daga abin da yake birge shi ya ga ya kashe wata ƴar dabba misali zaka ga akwai yaran da suke tashi da aikin su halbin kiskoki halbin kiski to kun gani wannan duka bai dace ba yara an ce ko da yake duka wannan mun yi shi amma sai in kana karami duka irin wannan abin na yarinta sai ka yi shi kace yanda aka ce muna in kiski yana wannan dakkai da yake hakan ga kamar yana zagin Allah ne to shi sai a ce to aje ai ta kashe su kun ga duka wannan daga ba muka gano ba gaskiya bane wannan kuskure ne babu dabbar da take zagin Allah face ma tasbihi take ma Allah ni Allah yace muna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihi ga Allah madaukakin sarki walakin la tafqahuna tasbiha kina maiwa ma dakkan nan da kiskin yake yi kaman tasbihi ne yake ma Allah kina akuya ma yaro ni santar kashe dabbobi a lokacin mikil suna Umar Abdullahi bin Umar ya biyo akan hanya sai ga wasu yara suna wasa da wata kaza inda sun ciccire mata gashi sun ciccire mata wasu daga cikin gabobin jikinta yaran nan suna ganin Abdullahi bin Umar sai suka ruga yana isko wannan kazar a cikin wannan yanayin na wasa da suke da ita sun jijji mata da sauran sun azabtar da ita sai ya ce qatal Allahu man fa'ala hada Allah ya tsine ma wanda suke wannan abun ma'ana kaman haushin da ya ji nami na wannan azabtarwa da aka wannan kazar kin dabbobi su ma suna da haƙƙi akan mu na mu nisanci azabtar da su dabba in ba mai cutarwa ba a musulunci ma baya halatta kashe ta dabba mai cutarwa ita ce aka halatta kashe ta ina suke cewa al-mu'dhi taban yuqtalu shar'a duk dabbar da ke cutarwa ita an halatta maka kashe ta amma dabbar da ba ta cutarwa bai halatta kashe ta ba misali irin su sabru gani wannan masu cutarwa ne irin su cinnaka irin su kunama wannan masu cutarwa ne za a kashe su amma kwari irin wanda babu ruwan su da cutarwa duka wannan kun gani me dace ba a ce an kashe su domin kwari su ma akwai na amfani da suke yi a meke da suna ko ne amfani da suke yi ga ƴan adam musamman abin da ya shahi cimaka a wata shekara a cikin garuruwan Turawa sun kawo ƙara akan cewa da suna noma sosai tun da bangaren Turawa sun himu noma sosai. To ɗaya daga cikin wasu ƙasashe na Turawa sun kawo ƙara ga wajen manyansu akan cewa kwaru da sauran kwari suna bata musu cimaka. Yana da kyau kina a dau mataki, aka ce to ba matsala za a dau mataki. Sai suka dau mataki, shine wannan shekarar a kullun sai an zuba magani na kashe kwari. Don saboda kada wani kwaro ya rayu a gonakin su. Haka suke yi har sai da lokacin girbi yayi cimaka ba ta yi ba. Abinda aka saba samu duk shekara sai da ya kai ko ɗaya cikin ukun shi ba a samu ba. Da aka bincika me ya jawo shine rishin wannan kwarin. Ashe hawa wannan filarkin da suke wannan horekin da suke yi suna ci su ma akwai sanadari da suke sage a ciki. A wannan lokacin su gane cewa lalle ashe halittar Allah ba banza bace, duk abin da Allah yake yi da hikima a ciki. Kun ga wannan shine kenan wannan dabbobin yana da kyau mu nisanci cutar da su da kashe su ba tare da dalili ba. Lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata mata ta shiga a wuta, dalilin musa ta dame bata barta ta she ta ci abun ga muke da suna ta yi horauta da kanta ba, kuma ita bata bata abinci ba na ta mutu. Dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya azabtar da ita. Wata rana an dawo daga meke da suna ghazwatul riqa, wani yaki ne da aka yi, sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo hutu sai suka gyara ma manzo Allah wajen wata itanya dan manzo Allah ya kwanta ya huta shi kadai. Itanya da suka gyara manzo Allah sai aka isko a ƙarshen ta akwai gidan tururuwa, da suka zo a gidan wannan tururuwan sai suka zuwa mata wuta dan saboda ta mutu. Manzo Allah na zuwa ya zo isko wannan tururuwar ya ce wane ne ya aikata wannan. Ran manzo Allah ya baci, manzo Allah ya musu hada. Daga cikin hadan ma sai yake cewa la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar, babu wanda yake azaba da wuta in ba ubangijin wuta ba. Gani inda cewa musulunci ya girma mahattami hatta dabbobi. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo a wani shinge. Idan muka ce me yake da suna shinge, idan muka ce shinge shine wata gona hakan ga, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo a wannan gonar sai ya isko wani mai ake ce mishi raƙumi a kwance a wannan gonar. Yana ganin manzo Allah sai yi wani kuka hakan ga, sahabin da yake tare da manzo Allah shike ba da labari. Sai manzo Allah ya je a wajen wannan raƙumin. Manzo Allah na zuwa a wurin sa, sai wannan raƙumin ya washe da kuka ya yi wasu magunguna. Manzo Allah ya saurara sai ya ce ina mai wannan raƙumin? Aka ce gashi. Yake cewa ittaqillaha fi hadhihi, ku ji tsoron Allah a wannan dabbobin. Irkabuha salihah wa kuluha salihah, ku hau su kuna masu kyautata musu, kuma ku ci naman su kuna masu kyautata musu. Ci wannan raƙumin ya kawo ƙara ne akan cewa ba a ciyar da shi, kuma ana wahalar da shi, ana dora mishi kayan da suka yi ƙarin sa. Tun gani da ƙashe daga cikin waɗanda manzo Allah ya ce wannan dabbobin da ba dan Allah ya hore muku su ba, da ku ba ku isa ku ja su ba. Ma'ana raƙumi ina za a haɗa shi da mutum? Da ba dan Allah ba ne ya ba dan Adam dama ya iya juya raƙumi, da ina mutum zai iya juya raƙumi? Ga wannan duka sun na muna musulunci ya siffanto da abin da ake cewa ash-shumuliyya. Mai ash-shumuliyya kowanne bangare ya ba kowanne haƙƙinsa. Ta dabba kun gani addini bai takure ta ba a wajen ba ta haƙƙinta. Kenan koya ma yaro girmama dabbobi da tausayin ƙananan dabbobi da abin da ya kama da haka. Yan uwa, nau'in tarbiyya na uku shine at-tarbiyatu liqtisadiyya, tarbiyya ta iqtisad. Da aka ce iqtisad shine nema, shine meke da suna economy. Domin dan Adam dole sai ya sayi ko ya sayar, dole sai ya sifanto da wannan sifar in ma ka zamanto mai sayi ko ka zamanto mai sayarwa ko kuma ka zamanto gaba ɗayan su kana sayi kuma kana sayarwa duka to yana da kyau a koya ma yaro hanya ta nema hanya ta kasuwanci ta wace hanya za a koya ma yaro hanya kasuwanci wanda za a iya koya mishi da dubaru kamar haka na farko ta'alimihim hirfatan tanfa'uhum indal kibar a koya ma yaro wani aiki wanda zai amfane sa bayan ya girma yaro tun yana dan karami a lura me yahi ba karhi wani aiki ne kuke ganin zai iya yi ya amfana da shi domin kowane yaro zaku ga in ya taso akwai wata mauhiba da Allah ya masa akwai wani yaro zaka gani Allah ya yi shi da karhi shi harakan karhi tana birge shi akwai yaron da zaka gani harakan kwankwale-kwankwale wata ihtila da ta lalace zaka gani in ya kwankwala ya gyara wannan ihtilar kun gani zai iya gyare-gyare wani yaro kaza wani to a lura da wannan wani yaro zaka ga harakan computer duk inda ko ina yana shiga to akwai ma yaro wata sana'a tun yana karami wanda zai iya amfanuwa da ita kada ya kasance karatu kawai ake ba sa ya je makarantar boko an ba su vacance lokacin hutu a sa shi a wajen wani aikin hannu takan iya lakwalkin da yake ba a cikin ta zai ci ba nawa ne suna da backing suna da diploma suna da shahada ta daban-daban amma kun ba ta hanyar shahada su ce bi ta hanyar kai suke ci kenan sai an koya ma a rika koya ma yara wannan kin a koya ma yaro aiki babu wani annabi da yazo faci yana da wani aiki da yake yi shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nabiyyin illa ra'al ghanama babu wani annabi faci yayi kiwon dabbobi malamai suka ce hikimar da yasa hikima ce guda biyu al-hikma at-tadribiyya wal-hikma al-kasbiyya hikima ta harko shine kasance a koya musu dogaro da kai don mafi yawanci kiwon dabbobin suna yin shi ne tun suna kanana to tun suna kanana ana koya musu su dogara da kansu kada su dogara da wasu na gaba shine duk wanda ya iya tahiya da dabbobi ya iya jiran dabbobi ki iya tahiya da al'amuran dabbobi to tabbas zai iya tahiya da al'amuran mutane kenan za su koyi shuwagabanci tun a wannan me tun a wannan lokacin dukkanin annabawan da ka gani zaka gani daga cikin sai an zano ayyukan su zaka gani ana zano wa annabi Zakariya annabi Nuh ya kasance najjar ma'ana mai nije mai harakan kwabobi annabi Dawud ya kasance forgeron ma'ana makeri annabi Idris zaka gani a ce ya kasance madumki da abin da ya kama da haka kenan sai an koya ma yaro aiki wanda da shi ne zai dan saboda kada yaro ya taso ya zaman turago ya rasa aikin da zai Luqman al-Hakim yana ma dansa nasiha yake cewa ya kai dana kada ka zamana baka da aiki yace domin babu wanda zai zamanawa baya da aiki sai abubuwa guda uku sun same sa na farko yake cewa riqqatun fi dini wa du'fun fi aqli wa dhahabu muru'ati yace duk wanda ya zamana baya da aiki yace abubuwa guda uku za su same sa na farko yace zai samu tawaya a addini yace domin aikin da za ka yi dan neman halaliyar ka shi kansa ibada ne shi kansa jihadi ne shi kansa ibada ne to ka gani ka rage makan ka wata ibada tunda zamanin kake baka aikin komai kenan wannan ibadar babu kaiwa ba ita na biyu ke cewa dufun fi aqli zai samu tawayar hankali me yake nufi da tawayar hankali shine lokacin da ka zauna baka da aikin komai to ba abin da yake zo maka in ba tunani ba na wane ne da kaza ni ban da kaza dan me yasa dan baka da aikin da zaka yi irin su ne zaka ga sun zamana a fada duk wanda ya wuce ana yi da shi wancan ya wuce cikin katon mota a ce ga su can barawun gwamnati ko kuma ga su can malaman gwamnati ga abin da ya kama da haka kenan za a samu tawayar hankali yana buƙatar kaza bai iyawa ya shiga shi na ƙarshe shine me yace zahabu muru'ati rishin mutunci mutane ba su ganin duk wanda bai da aiki mutane ba su ganin girman shi kana a gida kai ne babba za a yi ma kanwarka aure baka da ma labari da kanan ka mai kuɗi da shi za a yi hira wa zai magana da shi tunda bai da kuɗin yin kwaba bai da kuɗin yin salon kenan ba a ma yi da kai shine ma'anar zahabu muru'ati ka zo ne ma aure aikin mai ke gare ka baka da aikin kuma wa zai baka ɗaya baka da aiki to duka wannan kun gani mikel suna abubuwa ne wanda suke nuna mana muhimmancin a koya ma yara aiki insha Allah daga ciki kuma koya musu yin asusu yaro tun yana karami a koya mishi yin asusu an ba shi kuɗi sai a ce in ka rago kaza ko a sai asusu ma a muka mishi ka rago kaza kasa cin kaza daga ciki kuma shine koya ma yaro ya santa ya sayayya sai ya sayo kaza ya zo ya sayi kaza ya zo ya sayi kaza koya mishi mu'amala ta sayi da sayarwa tun yana karami wannan zai taimaka masa akan dogaro da kansa yana daga cikin at-tarbiya al-iktisadiyya ina tsammanin lokaci yayi nan za mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai a sati na gaba mu tashi a wani nau'i na tarbiya shine nau'i mafi muhimmanci a tarbiyyar jinsiya tarbiyya ta abin da ya shafi al'amarin al'aura subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah abin da